أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو ثلاثة 21 ga watan Ramadan Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1434 insha Allah ta'ala mun haɗuwa wannan yammaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka domin karanta alqur'ani mai girma muna karatu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيت عليهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا دك عند باين الله مسلمين كهدواتاكي لغداكنا الله سنة كرنت القرآن سنة جرسنسا سنة فهمتا أبن ديكونسا rahama takan rufe su sannan nisuwa takan sauka gare su mala'iku sukan kewaye su Allah tabaraka wa ta'ala yakan ambace su cikin mutanensa muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna mun dace da waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin haduwar da muke cikin karanta alqur'ani musamman a cikin wannan wata mai albarka muna karatu a cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya aya ta 6 cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala ita za mu karanta a yanzu muna fatan Allah ya sa mu dace
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
الله تبارك وتعالى yana bayyana wa mutane hukunci mai girma shine hukuncin alwala tsarki kashi biyu ne lokacin da mutum zai yi sallah akwai tsarki na zuciya wadda zai kasance bayan ya kasance musulmi yana mai imani sannan kuma ya tace zuciyarsa daga duk wani abu sannan kuma akwai tsarki na jiki wanda ake yin sa da ruwa, wadda alwala da wanka sun shiga ciki, ma'ana wanka na ibada, sai kuma ita kanta alwala. To yin alwala ba ana yin ta ne kawai yadda mutum ya ga dama ba, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a gaban sahabbai, sahabbai kuma suka tara, sahabbai kuma suka koya musu. Ya tabbata Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya tara sahabbai gaba daya, ya umarci a kawo masa kaskon alwala da ruwa, sannan yayi alwala a gaban sahabbai, ya nuna musu yadda ake alwala. Sannan ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala irin yadda yayi yanzu. Sannan ya ce wanda duk yayi alwala irin yadda yayi, sannan yayi sallah ba tare da yayi magana da ransa, yayi ta kulle kullen harkar duniya ba, ma'ana yayi sallah kawai zalla Allah yake tunawa, wannan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, an gafarta masa abun da ya gabata na zunubin. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ma shi ma ya koyar da sahabbai alwala. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya koya wa sahabbai alwala. Kai an rawaito alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan sahabbai sama da 60, inji malamai, waɗanda suke koya wa mutane yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala saboda muhimmancin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wasu gabbai da za a wanke, waɗanda suke farillai ne a sallah, sannan akwai wasu abubuwa da ake wanda ba a ambace su a cikin wannan guri, a cikin wannan aya ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su a sunnarsa, wajibi ne musulmai su san su, don ya zamanto suna yin alwala irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, idza qumtum ila salati, idan kuka tashi ga sallah. Malamai suka ce idan kuka yi nufin tashi za ku yi sallah, ko kuma idan kuka yi niyya, ma'ana lokaci ya kusato za ku tashi, manufar ku shine ku je ku yi sallah, ma'ana idan nufin ku ya kasance shine a je a yi sallah, to a wannan lokacin kuka dau abun da za ku yi alwala da shi. Sai Allah ya ce faghsilu wujuhakum, to ku wanke fiskokinku. Kaga ba ambaci ku wanke hannayenku zuwa ku'i ba, ko ba ambaci kurkure baki ba, ba ambaci shaka ruwa a hanci da fashe ruwa ba, kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idza qumtum ila salati, idan kuka tashi za ku yi sallah, nufinku shine a je a yi sallah. Sai Allah ya ce kawai faghsilu wujuhakum, to ku wanke fiskokinku. Wannan saboda wazifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana aikinsa, sana'arsa ta muhimmanci a maganar isar da saƙon Allah shine bayyana wa mutane yadda abun yake. Doka yaya za a gane wannan? Yanzu misali da mutum zai zo ana kiran sallah, sai ya ji kiran sallah, kawai sai ya tashi ya ɗauko ruwa, sai ya wanke fuskarsa, wa aydiyakum ila almarafiqi, sannan da hannayenku zuwa marafik, gwiwan hannu, bai ce zuwa wuyan hannu ba, sai ce ilal marafiki, zuwa gwiwan hannu. Wasu malamai suka ce ma'anansa ilal marafiki ma'al marafiki, ma'ana zuwa gwiwan hannu tare da gwiwan hannu din, ma'ana mutum ba in ya zo nan sai ya tsaya ba, ya kamata a ce ya shigar har da dungun shi wannan gwiwan hannu din, ya shiga cikin alwala, ma'ana ya dan tsara kadan. Abun da yake tabbatar da wannan hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa qamani sata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al, shine mutum zai dan zarce sama da gwiwan hannu din. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi yana mika abuna hannunsa, yana yawaitawa ma har ya zo sama sosai, yace famanin sata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al, yana mubalaga sosai, yana wuce inda ma yawancin mutane suke tsayawa lokacin da ya sifanta wa sahabbai alwala. Kamar da insha Allah ta'ala ina ga muna zuwa bayanai akan wannan hadisi insha Allah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ga inda Allah ya fara da shi, ba wanda zai iya bayyana wa mutane yadda za a yi alwala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. haka nan wanda zai bada cikakken bayani ya ƙara bayani a ga cewa ashe ana yin kaza da kaza ma, to wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah bai ce komai ba, sai kawai ya ɗauko ruwa ya fara da wanke fiska da wanke hannaye, sannan sai ce wamsahu bi ru'usikum, sannan ku shafi kawunanku. Mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci gabbai guda biyar ga sunan, sai faghsilu wujuhakum, ku wanke fiskokinku, wa aydiyakum, ku wanke hannayenku ilal marafiqi, zuwa gwiwan hannu, wamsahu bi ru'usikum, sannan ku shafi kawunanku, wa arjulakum ilal ka'bayn, sannan ku shafi abunan wa arjulakum, kai da wanke kafafuwanku ilal ka'bayn, zuwa buna idon sawu. Mana Allah tabaraka wataala ya ambaci wannan gurare guda hudu waɗanda su ne gabbai wanda ana yin su a jere wajen yin alwala, kuma su duka farilla ne yin su kamar yadda Allah ya ambace su a cikin Alkur'ani. To idan mu ce zo yin alwala, waɗannan su ne za a yi alwala da su da nassin Alkur'ani da wannan aya ɗin, idan ka duba za ka ga cewa su ne gaban da Allah ya yi umarni a wanke ko a shafa. Amma da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, shi kuma da ya zo yin alwala ya yi alwala ya fara da wanke hannu zuwa ku'i. Kuma akwai takhlilul asabi, takhlilul asabi ba a ambace shi a cikin wannan gaban ba, amma da mutum zai wanke hannu ilal marafiqi din nan, ya wanke hannunsa zuwa gwiwa, amma lokacin da yake wanke hannu bai tsefe yatsunsa haka ba, alwalansa ba ta yi ba. Alwala dole sai an tsefe yatsu. Takhlilul asabi wajibi ne da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sifanta alwala wa sahabbai, sahabban kuma suka sifanta wa sahabbai da tabi'ai ƴan uwansu. Haka idan mutum yana wanke hannu zuwa ku'i nan farko inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi, a nan ma zai yi takhlilul asabi. Amma wannan inda mutum zai zama bai yi shi ba, to alwalansa ba ta ɓaci ba. Amma in a wanke hannu zuwa nan ne na farilla wanda aka ambata a nan wa aydiyakum ilal marafiqi, sai ya bar takhlilul asabi. Ko kuma a wanke kafa wanda aka ambata a nan wa arjulakum ilal ka'bayn, sai ya bar takhlilul asabi, an samu matsala a wannan alwalan. Saboda haka ya sa ai Uthman bin Affan lokacin da ya ce a kawo masa ruwa ya yi alwala a gaban sahabbai, ai ba daƙiƙan mutane ba ne, ko ba 'yan Najeriya ba ne, sahabbai ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ganin alwala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma har yanzu Uthman bin Affan ya ce a kawo ruwa ya yi musu alwala a gabansu domin su ga alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na khalifa. A matsayinsa na khalifa yana koya wa mutanen da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwala. Ashe kenan ba a yin alwala da ka. Yanzu akwai wanda zaka ga yana yin alwala ya wanke hannu zuwa nan, bai san cewa in ba a yi haka ba akwai matsala alwala. Wataƙila sai yanzu ya gina ba. Kaga ma'ana wataƙila da ka kawai yake alwala, ba zuwa ya yi gun malami ya ce a nuna masa yadda ake alwala ba. Ana iya koyon aiki na ibada a cikin ƙaramin lokaci, ba sai an biyo dogon zango ba, ta yadda in mutum yana so ya zama malami ko yana so ya zama ko kuma ɗalibin ilimi, shi wannan karantawa yake a fassara masa a nuna masa. To amma akwai wanda shi kuma kawai ɗan kasuwa ne ko kuma mai sana'ar hannu ne ko kuma shi kawai baya fahimtar karatu shi, amma kuma musulunci wajibi ne ya yi abun yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To irin wannan kawai zai tashi ne kai tsaye kawai zai tafi gidan malami, sai ya tambaya nuna mun alwala yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Kawai tashi sai a ɗauko buta a nuna masa, idan aka nuna masa shikenan ya riƙe alwala kenan, kamar yadda aka yi wannan a ayyamul wuqud a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 62 a duniya, saura shekara 1 ya rasu, ko kuma ya yi shekara 61 a duniya, saura shekara 2 ya rasu, a lokacin aka samu mutane suke tasowa daga garuruwansu suna shigowa Madina su zo su koyi alwala, su koyi tsarki, su koyi sallah. Akwai wanda sun zo kawai cikin kwana 10, wasu cikin kwana 17 suka zo suka koyi komai na addini wanda ya dace su koya a wannan lokacin suka koma shikenan kawai sun zo sun koya ba tare da haddace hadisi ko wani abun nan ba Malik ibn al-Huwayri radiyallahu ta'ala anhu a wannan shekaran ya gama don Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekaran kuma ya musulunta mana Malik ibn al-Huwayri wanda ya musulunta a amul wuqur kuma sannan ya shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara din lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haura shekara 60 a rayuwarsa wannan Malik ibn al-Huwayri radiyallahu ta'ala anhu shine ya rawaito hadisin jalsatul istiraha da wannan ne malamai suka tabbatar da matsayinta a musulunci shine mustahabbi ga wanda yake bukata mana in jikin mutum ko ya tsufa ko kuma ya girma ko makamantan zo ne shine fatawan dukkan manya-manyan malaman duniya waɗanda suka gabata da waɗanda suke masana fikihun duniya na baya-baya a idan aka duba ayar Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum in kuntum yin sallah ku wanke fiskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku nan kawai yace a shafi kai amma yaya ake shafan kai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa gaba daya amma akwai inda kuma da yana cikin halin tafiya ya nada rawanin sa saboda haka da yazo shafan kai da yayi alwala sai kawai ya dan tura rawanin baya kadan sai ya shafi gaba nan akwai inda kuma da ya shafi gaba kadan sai ya wuce sauran shafan akan rawani sama da rawani mana da ya dan jawo gafin sa kadan haka da ya shafi nan sai kuma ya wuce da sauran akan rawani da wannan sai malamai suka ce ashe wamtahu bi ru'usikum ana nufin abun da yake wajibi shine shafan sashin kai ba duka ba ba dole bane sai mutum ya shafi kansa gaba daya a gurin sashin malamai akwai sashin malamai da suka ce kai da mutum zai shafi wani guri wanda kawai abunan gashi biyar ne a gurin ko uku ko da wasan sa ne kawai in yayi haka to yayi shafan kai saboda wannan bi ru'usikum wamsahu bi wannan bi din suka ce ba uttaba'iyya ne ta tufidu tabi'iyya kamar yadda mimun tamim tufidu tabi'iyya haka nan wannan ba'un din ita ma tana nufin wamsahu bi ru'usikum ku shafi ko da dan kadan na gashin ku ai na kayin ku amma dai wajibi ne shafar kai farilla ne a sallah in mutun yayi alwala bai shafi kai ba to wannan alwalan ba tai ba amma dai jumhurin malamai kuma suka ce wamsahu bi ru'usikum wannan ba din tana nuna ku shafi kanku gaba daya ne ma tana nufin gaba dayan kayin ku kamar yadda min a wani gurin takan amfanar da gaba daya kamar yadda ta amfanar da gaba daya wajen cewa Allah madaukakin sarki yace tarahum sujjada ruk'an yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ومنهم دين كفن سوغبادا كفن سوغبادا من دين باتنا نفين تبعيبيا باتنا نفين كفن سوغبادا tana nufin gaba sai suka ce to wannan bi din ma tana nufin kaman wannan ne wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku gaba daya da wannan ne su Imam Malik rahimahullahu ta'ala suka ce da shafan kai gaba daya to in an shafi kai dawowa fa wannan ba a fada ba a cikin aya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai ba in ba a koma gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba za a gane da za a yi alwala ba wanda kuma yayi alwala da iya wa'innan abinda aka ambata to sai a ce masa to kuma ga shi nan ya inganta sahabban da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ga yadda suka rawaito suka ga yake alwala manzon Allah yayi kuskure kenan bai ga wannan ayin ba ko kuma yaya anan ba magana sai dai mutum ya ce maka manzon Allah shine ake koyi da shi domin Allah ya ce ai koyi da shi kuma Allah ya saukar masa da wannan aya kuma da yayin alwala sai ga shi nan ya wanke wanda kuma za su ba da shaidan ga yadda yayi alwala sune wanda suka rayu tare da shi kuma dukan su hudulun ne mausufuna bil adala ba wanda yake kariya a cikin su ba wanda yake bin zuciya a cikin su ba wanda naira take jansa babu a cikin sabbai ba wanda zaka bashi dala ya canja ya tazu ya ce fari yanzu ya ce baki babu a cikin sabai wannan sai a yanzu a zamanin mu ake wannan kai a zamanin namu ne yanzu ma wallahi akwai manya-manyan malamai a duniyar nan wanda mun san su mun gan su duk yanda kai Allah tabaraka ta'ala ya kare su in dai maganar duniya ta canja su ne to su suna nan tare da abun da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar to wanda duk zai ma bayani ya ya manzon Allah ya shine sahabin manzon Allah wanda ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa kuma duk inda zai je da dare yana tare da manzon Allah da rana yana tare da manzon Allah da yamma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abun da manzon Allah zai yi sallallahu alaihi wasallam sun dauka ibada ne don haka suna nadewa suna tariyewa suna bayyana wa mutane irin su Abu Hurairah radiyallahu ta'ala irin su Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala irin su Abdullah ibn Amr ibn al-As wannan kananan sahabbai irin su Amr ibn al-As dan kansa irin su Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala irin su Abdullah ibn Umar suna sigaru sahaba su Abdullah ibn Abbas suna sigaru sahaba duk wannan sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala to idan kaga ayoyin nan kana neman fassarar su kuma kana neman ka ga yadda ake alwala to sai ka koma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka yi kaga aikin manzon Allah shine an rubuta mu yanzu ba za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya koma ga Allah to ina za mu je sai mu je gun malamai su karanta mana abun da ya tabbata cewa ga abun da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba karamar rahama bace ta yadda an samu wa'inda Allah ya hore musu sun rubuta littafi hatta wannan alqur'ani rubuta shi akai yadda aka rubuta wannan alqur'ani haka aka rubuta wannan littafin waɗanda suka rubuta suka faɗi wa'incan hadisan aka rubuta su ne suka faɗi alqur'ani aka rubuta in ka ƙaryata wa'incan hadisan to sai ka ƙaryata wannan alqur'ani saboda su ne suka rawaito alqur'anin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma suka rawaito hadisan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba faɗuwa yayi daga sama ba manzon Allah ne ya karantar da sahabbai suka koya suka karantar da tabi'ai har aka zo lokacin rubuta shi sannan haka hadisan sa doka in ka raba wancan kace baka son sa to wannan ma sai kace baka son kin manzon Allah kin alqur'ani kin manzon Allah kin Allah ne kin maganar manzon Allah kin maganar Allah ne sallallahu alaihi wasallam to la kai kuma ta a gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku sannan sai ce wa arjulakum da kuma kafafuwanku ku wanke su me yake nuna cewa wa arjulakum wankewa za a yi bayan da shi an yi asafinsa akan bi ru'usikum akan mat me yasa mat kunna kai ya zo da shafa alhali sauran wankewa ne an ce faghsilu ku wanke wujuhakum fiskokinku wa aydiyakum sannan hannayenku ilal marafiki zuwa gwiwan hannu duka wa'annan sun ginu akan maganar faghsilu ku wanke amma sai ce wamsahu ku shafi bi ru'usikum abunan kawunanku wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shafan kai kafin wanke kafa ne saboda tartibi mura'ati tartib wannan fiska ta farko kenan mura'ati tartib shine jera gabbai din yanzu idan ka zo kana alwala daga wanke fiska sai wanke hannu zuwa gwiwan hannu sai me in ana alwala sai me sai shafar kai sannan sai me sai wanke kafafuwa in an shafi kai aka shafi kunnuwa sai wanke kafafuwa to ashe tunda Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa mutane ne abun gundari dalla dalla to sai ya ga maimakon ya jinkirtar da shafan kai ya jera wa'innan na wankewan sai ce bari ya kira shafar kai ya bi tsarin daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mana in kuka zo yin alwala wanke fiska daga wanke fiska sai wanke hannu zuwa gwiwan hannu daga wanke hannu zuwa gwiwan hannu sai shafar kai da kunnuwa wannan Allah bai kira kunnuwa ba bai kira shaka ruwa a hanci ba wayannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna daga cikin sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana su saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mura'atit tartib wato jerantawa daga wannan sai wannan don haka daga wanke hannu zuwa gwiwan hannu sai shafan kai
daga shi yasa aka kawo wamsahu bi ru'usikum abun da yake tabbatar ma cewa wanke kafa ake yi shine an yi wa abuna arjulain nasaba sai aka ce wa arjulakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sanan wa arjulakum wato sai aka dora shi aka yi akasinsa kan masu nasaba nasaba saboda haka hakkinsa shine wankewa idan mutun yace a to ai akwai qira'a da tace wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum aku wanke fiskokinku kuma ku wanke abunanku aku shafi ku wanke fiskanku ku wanke hannayenku zuwa guyon hannu wamsahu ku shafi bi ru'usikum kawunanku wa arjulikum kafafuwanku ma ku shafa a me yasa kafafuwanku ku shafa ba haka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yin alwala ba shafan kafafuwa yi ba wankewa yi waɗanda suka rawaito alwalansa cikinsu akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akwai Uthman ibn Affan akwai Abu Huraira sama da sahabbai cikin sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanke kafa yi to ashe kenan qira'ar wa arjulikum wadda wa arjulikum bin nasbi amriban ula inji Imam Shafi'i wa arjulikum bin nasbi amriban ula amma shine Imam Nafi' da Imam Ibn Ani al-Dimashqi riban shine Kisa'i al-Kisa'i ula shine Haf to da kuma wa'annan sun karanta wa arjulaku abuna wa arjulikum wa arjulakum bin sun karanta wa arjulakum wadannan sun karanta wa arjulikum bin nasbi amriban ula bin nasbi su sun karanta da nasba Imam Nafi' Imam Ibn Amir Imam al-Kisa'i da Imam Hafs an Asim sun karanta da fataha shine wa arjulakum sauran qurra sune Ibn Kathir da Abu Amr da Hamza da Hafs abuna da Shu'ba su kuma sun karanta da wa arjulikum in ka koma qira'o'i goma Yaqub al-Hadrami shima ya karanta wa arjulikum da kasra amma ibn warqabna amma abuna Abu Ja'far da Khalaf sun karanta wa arjulakum tare da wa'inta to idan kace wa arjulikum ma'ana yana nufin shafa ne a'a ba shafa bane abin da yasa ba shafa ba shine Allah ya ce wamsahu ku shafi bi ru'usikum kawunanku ku shafa wa arjulikum in an yi akafinsa ka dauka akafi akai wa arjulikum sannan da kafafuwanku ilal ka'abain zuwa idon sawu shima in kace ku shafa kai kuskure abin da yasa kai kuskure shine na farko ita shafa akwai shafa akan kufi akwai shafa akan kufi ba a taba nassinsa a cikin alqur'ani ba malamai suka ce an kawo qira'an khabd ne don a tabbatar ma cewa akwai shafa akan kufi saboda manzon Allah ya yi shafa akan kufi in mutun ya shigar da kafafuwansa cikin kufi din ko kuma cikin safa bisa wasu sharuda wanda insha Allah watakila zamu ambace su nan gaba a ko wani lokaci a cikin dai wannan karatu insha Allah abunan shafa akan safa ko kuma akan kufi ko kuma abun da yake cikin hukuncin su shafa akan sa ya halatta amma ta ina za a gane ana ganewa ta hanyar qira'an mashu ko kuma wamsahu bi ru'usikum tawjihin ta shine ku shafi kafafuwanku tare da wankewa saboda duk lokacin da qira'a ta zo dukkan malaman duniya sun yi ittifaki da ijma'i in kaga kalma guda an mata qira'o'i daban-daban Allah yana nufin ya bayyana mu'jizan alqur'ani ne sannan kuma yana daga cikin mujmalul qur'an wannan dukkan malamai sun yi ijma'i akan haka ya zama mujmalul qur'an ne saboda ana so a bayyana wa mutum maimakon Allah ya kawo ya ce wa arjulakum ta zama aya guda ya sake cewa wa arjulikum shi ma ya sake zama wata aya guda sai Allah ya dunkula su kawai sai mata qira'o'i guda biyu wa arjulakum ko wa arjulikum ba sai an kawo wannan ayan an sake kawo wannan ayan ba duk lokacin da kaga kalma an mata qira'o'i to kowace qira'a tana nufin aya mai zaman kanta ne to maimakon a jera su a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan to sai kawai Allah ya dunkula sai su ga qira'o'i nan su tabbata malaika jibrilu ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan qira'an da wannan qira'an da wannan qira'an to shine Allah yana so ya bayyana wa mutane wa arjulakum kafafuwa ku wanke su amma su kafafuwa in kuna wanke su ku hada su tare da dalk gogewa to da haka shine mas ku rinka shafan kafafuwa malaman suka ce saboda kafafuwa ita ce aqrabu ila al-azza su suka fi kusa duk jikin gaban mutum babu inda yake kusa da kazanta sama da kafarsa kafa ita take iya taka kwata ita take iya taka doki domin ita ce a kasa akan kasa take tafiya to tana buƙatar in ana wanke ta a goge ta ciki da waje to shi yasa sai aka gwama qira'an wankewa da qira'an shafawa saboda haka a kafa in an zo a wanke kuma tare da shafawa da goggogewa shi yasa aka yi wa arjulakum kuma wa arjulikum ko kuma wa arjulikum an kawo qira'an wa arjulikum ne saboda al-mujawara al-mujawara kuma yana nan da yawa a cikin alqur'ani shine a ka'idar larabci da ka'ida ta alqur'ani idan aka zo ga kalma ta dace a mata fataha amma sai tayi kusaci tayi makwabtaka da kalmar da aka yi mata kasra to ya halatta a yi wa wannan kalman kasra wannan shine al-mujawara saboda me saboda mujawara kamar yadda ake cewa dalilin zama da madaukin kanwa mutun ya samu farin kai to dalilin zama da kalmar da take da kasra kalma da take da fataha tana iya zama ita ma tana da kasra mana an ce wa arjuli kum ne saboda ta zama makwabciyan wamsahu bi ru'usi saboda haka ita ma aka ce wa arjuli saboda makwabciya ne don a tafi da abun da yake wannan kuma ana samun sa da yawa a cikin alqurani kamar yadda in ka duba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa menene Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wildanun mukhalladun yatufu alaihim wildanun mukhalladun sai ce bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in wannan wa ka'sin din ma dalilin bi akwabin ne bi kuma akwabin kuma dalilin bi din nan bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzafun sai ce wa fakihatin dalilin bi akwabin mimma yatakhayyarun sanan wa lahmi tayrin mimma yashahun dalilin bi akwabin ne dukan su wa'annan lil mujawara amma akwai qira'a da sanan sai ce wa hurun inun su kuma ta kawo su da rukuwa to sai a qira'ar hamza da kisa'i sai aka ce wa hurin inin lil mujawara kaga ne ya tabbata cikin alqur'ani sanan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzun amma akwai kira fi lawhin mahfuzin lil mujawara saboda haka wannan qira'a ce ta zo ne wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum lil mujawara saboda ka karyar da harshen ka lokacin da kace bi ru'usi harshen ka yana kasa duk lokacin da kake kiran kisra wannan harshen ka yana kasa to kar a wahalar da kai a ka'ida larabci shine sauki yake tafiya da shaka qur'ani yazo to da kace wamsahu bi ru'usikum ka kasa da harshen ka to bai kamata ka sake dago kace wa arjula kai sama da shi to amma ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ka tafi da shi a kasa din shine lil mujawara wannan ya halatta saboda haka abuna zai iya daukan kasra din nan ya zo ne lil mujawara wannan a wannan qira'a din kenan amma ba yana nufin wanke abuna ba yana nufin shafan kafa ba da wa'annan abubuwa duka da aka bayyana da ma wasu abubuwa gaba daya sai a dawo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai bayyana wa mutane yadda ake alwala din a ce to yayaye alwala da yazo shafa kafa yayi ko wanke kafa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi guda daya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka sifanta alwala wanda yace shi ya ga manzon Allah ya shafi kafa ne babu sai dai ya ga manzon Allah ya shafi kofi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai yazo zai yi alwala da yazo yin alwala yayi alwala yazo zai wanke kafa dama kafan sa cikin kofi sai abuna sai daga cikin sahabbai ya ce fa ahwaitu li anzi'a kufaihi sai na zabura don in cire masa kufinsa sai ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma qahiratayn yace a kyale su ni ai kafafuwa na kafin shigar da su sai da nayi alwala tukunna famasaha sai shafa akan saman kafarsa wannan yake nuna qira'an wamsahu bi ru'usikum shine shafa akan kufi wanda ba a nassanta ba a cikin nan da wannan malamai suka ce sannan kuma wan abunan da Allah tabaraka wataala yace fazilu wujuhakum ina fata ana gane abunda muke bayani anan shine kar a dau fahimtan cewa wai kafa shafanta ake ba wankewa ba ana ganewa yawa saboda haka muke kafa wa'innan dalilai da malamai suka kafa masana ilimi masu tsoron Allah waɗanda suke rawaito abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sahabbai suka rubuto duk wani wanda ya fita daga wannan to ya kawo wani abu ne nasa daban in mutun ya bi shi akai to ya san cewa ba ya bi shi akan addini bane wanda yake maganar addini yake so ya koyi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanke kafa ake saboda haka sahabbai suka rawaito manya manyan sahabbai da a ce akwai wani sahabi guda daya da yake shafa ake wallahi in mun gani za mu bayyana kuma da malamai sun gani da sun bayyana kuma da sahabbai sun ga manzon Allah ya yi shafa maimakon wankewa wallahi da sun bayyana saboda su ba abin da suke nema a duniya illa su ga cewa sun gaya wa na baya abin da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wanda yake so ya karya ka'ida ya bi wani abu daban ko ya kawo wani abu daban cikin addini don batar da mutane wannan wani abun sa ne daban kuma zai je ya haɗu da Allah tabaraka wataala Allah tabaraka wataala yace fazilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn malamai suka ce da wannan yake nuna farilla ne jiran ta gabbai idan muna karanta farillan alwala cikin tawfiqi mai muke gani ba muna ganin at-tartib wa tartiba ko a ce walmuwala da jerantawa jerantawa a ina ake sashi a babin me babin farilla me yasa aka sashi a babin farilla suka ce sun kafa hujja ne da wannan aya kafa hujja da wannan ayan shine da Allah ya tashi kiran wa'annan gaban sai ya jeranta su sai suka ce da wannan yake nuna jeranta gaban alwala in ana yi farilla ne a shi kenan ba ya jeranta su ya kawo shafa a tsakankanin wankewa da wankewa don a nuna wa mutane cewa wanke kafa abunan shafan kafa za a yi bane a'a ya kawo shi ne don mura'ati tartib da wannan malamai suka ce in mutum ya zo yin alwala ya jera ga abunan gabbai din daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wannan farilla ne mutum ya yi haka da mutum zai tsallake daga wanke fuska kawai sai ya tsallake ya je wanke kafafuwa ba tare da wanke hannu ba alwalarsa ba ta yi ba da mutum zai tsallake maimakon wanke hannu zuwa gwiwan hannu sai ya tsallaka kawai ya je shafan kai alwalarsa ba ta yi ba wannan shine mura'atut tartib kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya jira su Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ku shafi kawunanku wa arjulakum kafafuwanku kuma ku wanke su don a ce wa arjula an tsora shi akan wujuha da aydiya saboda haka wa arjulakum kafafuwanku ku su kuma ku wanke su ila alka'bayn zuwa ga idon sawu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda Usman bin Affan ya rawaito a hadisin Humran radiyallahu ta'ala anhuma kamar yadda Umar dan Khattab ya sifanta kamar yadda Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ya sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wanke kafa yayi Abu Huraira radiyallahu ta'ala ya sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da wanke kafa sai da daga sama da idon sawu sosai ya sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kamar yadda Amr ibn Shu'aib ya rawaito daga Shu'aib babansa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya wanke kafansa zuwa idon sawu yace mun duk wanda yayi alwala bai yi haka ba alwalansa ba ta yi ba in ji manzon Allah ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabinsa shine Shu'aib radiyallahu ta'ala anhu a shekenan dukkan wa'innan sahabbai waɗanda ba sa ƙarya kuma waɗanda aka sifanta su da adala adalci wanda suka rawaito wa'innan abubuwa ya dace a koma maganar su a koma kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fassara alqur'ani ba wanda zai fassara alqur'ani jaka ba tare da bin sunna ba sannan kuma a biye masa in an biye masa an shiga bata domin mafi sanin alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alhakin bayani yake gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya bayyana a aikace ya aikata sannan sai shafin kofi wadda malamai suka ce ya biyo bayan wannan nassi na wamtahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn aw al-qira'a wa arjulikum qira'an sauran qurra cewa shafan kufi ana yin sa idan an sanya idan mutum zai shafa akan kufi misali ya sa kufi tare da cewa malamai sun yi sabani cewa kufin da ake shafa akan sa shine wanda yake an yi shi irin na sahabbai an yi shi da fata sannan kuma yana da yagewa ta ƙasa wajen bin duniya malamai suka ce a duk wani kufi da aka yi zamani yana iya canzuwa in an yi shi da fata wannan daidai yake da irin na sahabbai amma ko da ba da fata aka yi ba za a iya yin shafa a kansa a wannan hukumul jawrabai safa ko shurra safa su ma sun shiga ciki amma sharadin shafa akan safa shine idan mutum ya sanya safa din don sanyi tsananin dari in ana tsananin sanyi a gari sai mutum ya sanya safa safar kuma ta zamanto mai duhu mai kauri irin wanda ake sa ta sanyi ba irin lakalakan safan nan da ake sawa ta ado ba wannan safa da ake sawa ta ado ba ita ake magana ba amma safan da ake sawa don tsananin sanyi da mutane suke ciki suka sa safa suka yi alwala sai suka sa safa sayan suna cikin yanayi sai wani biyan bukata ya kama su ko bayan gida ko bawali sai suka shiga bayan gida suka yi bawali suka fito suka yi alwala in sun zo gurin kafa ba sai sun cire safan ba sai kawai su yi shafa akan safan su shafa saman kafansu wannan ya halatta gare su wannan malamai sun tabbatar da haka kamar yadda shafa yake akan kofi haka nan shafa yake akan dukkan abin da yake an sa shi domin sanyi sai dai da sharuda in akan safa ne amma in kofi ne shi kawai kai sai za a yi shafa akan wannan wasu malamai kuma sun ce a kamar Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace in dai ba abin da aka yi shi da fata yake dauke da hukuncin kofi ba ba a safa ba a shafa akan sa don haka shi a fahimtansa ba a shafa akan safa amma Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun tafi kan cewa za a iya yin shafa akan duk wani abin da aka sa a kafa ko bargo wanda za a iya daukan bargo gwado wannan ne an same shi a zamanin su in an sa shi a kafa don sanyi to mu kuma zamanin mu shine safa wacce take da kauri in an sa ta akan a kafa don abin don sanyi ba ni ne nake fada ba wannan masu fiqhun duniya ne yanzu ne Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da wannan Sheikh Bin Baz ya tabbatar da wannan Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shangizi wannan shi yana nan a raye ya tabbatar da wannan wa'innan mutanen kuma duniya ta yadda cewa su masu ilimi ne sun san addini Sheikh Bin Baz tsakanin loma da loma ma tasbihi yake baya bacci da daddare koda a halin tafiya ne saboda haka mutane ne masu taka tsantsan da duniya kuma duniya ta san cewa malamai ne masana alqur'ani an zo ana neman su akan duniya a ba su muƙami Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sarkin Saudiya ne yanzu kin Abdullah sarki Abdullah sai da yi sati a gurinsa lokacin yana na'idin abunan Fahad lokacin kin Fahad yana raye yana kokarin a zo a bawa Sheikh Uthaymeen matsayin na'ibin mufti ba ba ma matsayin wani matsayi a duniya ba amma yace shi ba zai rabu da dalibansa ba sai da zo yayi sati a gidansa yana lallabin sa amma yake karban wannan matsayi to kaga a shikenan wani wanda za a lallabe shi da matsayi ya kai shi wani guri ba zai zo yayi mana magana ya daina wa'innan malaman mu yadda ba yawa saboda haka ana iya daukan mu yanzu ana iya daukan mu ko ba mu kaza mu yadda da wannan ko ba mu kaza saboda a ringa dan samun abun da za a samu amma su wa'incan gaskiya Allah ya kare su su Allah ya kare su don haka idan muna fatawa da maganar su muna maganar cewa sun ce to da ƙarfin gwiwa wallahi muke faɗa da ƙarfin gwiwa muke faɗa sun haddace alqur'ani suna yara an kawo musu duniyar an aje a gaban su sun guje mata sun rike ɗaliban su idan mutum ya fito daga gida Sheikh Uthaymeen idan ya fito daga gida zuwa masallaci iya abin da zai yi yana sane da shi irin su Sheikh Zainu sune suka yi wannan fatawa din Sheikh Zainu rahimahullahu ta'ala yana da mota ma bai ta mallaka ba da kafa za ka ganci yana tafiya a Makka yana tafiya ya kai daga nan zuwa gidan gwamnati ya kai daga nan zuwa abunan Antami wani fa'i amma ba mota amma ya wallafa littafai sama da 100 da wani abu a duniya na ilimi Sheikh Jamil Zainu yana nan a Makka ya rayu dotti da wannan mun zauna a gabansa mun kwashi ilimi mun kwashi fatawa don haka in muna magana da maganan wa'inta muna magana ne da karfin gwiwa to ba wai kawai an zo da ka ana fadan son zuciya bane don haka abin da nake fara yanzu ba ina fadin na sai a sa safa bane wa'innan malaman ne suka fada kuma fadin su da karfin gwiwa nake fadan sa don haka zan ni na sha ma shafa akan safa saboda na gamsu da wannan kuma na tabbatar addini nake kuma na samu fatawa ne daga gurin wanda lallai tabbas ba ni ba mutane manya-manyan malaman duniya ne suka yadda cewa wa'innan din malamai ne masu tsoron Allah masu takatsantsa ba malaman da suke wawa akan duniya ba malaman da ba ilimi bane da ake bamu mukami mu yi rikici a kansa ko kuma mu zo mu yi wawa akan abun da ake rabawa wanda ba namu ba ba a raba da mu ba mu zo muna rikici saboda haka dalilin haka ma mun fasa saboda haka ba za a sake zuwa gurin mitin ba ba zan sake zuwa guri kaza ba dalilin haka ni ma ku zo mu tafi mun kama gabanmu saboda a abunan ko kuma mu cika mota mu je mu ce mu ma da mu a san da mu ko a rubuta takarda a ce wannan sunayenmu ne kuma ga shugabanmu nan a tsare ne ne rikici ba to su ba su yi wannan to mu ne muke wannan saboda haka me yin wannan ba zai zo mana barazana a addini wa'incan bayin Allah yanda muka san su mu dai mun san muna da matsala amma su dai mun san cewa alhamdulillah saboda haka abuna almasu ala shurab ko tabuna shafa akan safa da wancan sharuda da aka bayyana a baya wannan ya halatta Allah tabaraka ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abain ku yi shafa akan kawunan ku wa arjulakum sanan da kafafuwan ku ku wanke ila alka'abain zuwa gwiwan hannu zuwa idon sawu Allah ce wa in kuntum junuban fatahu kafin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu zamu dauke kai daga ciki shine misali da Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu a hadisin Humran wadda al-muttafaq alai malamai sun tabbatar da ingancin hadisi ne Uthman bin Affan yace a kawo masa ruwa aka kawo ruwa sahabbai suka kewaye shi yana kaliba da suka da aka kawo ruwan sai ya ajiye ruwan kaskon ruwan a gabansa sannan sai karkata kaskon ruwan ya wanke ya zuba a hannunsa na dama ya karkata kaskon ruwan ya zuba a hannunsa na dama sannan sai ya wanke hannunsa na dama din tare da hannunsa na hagu amma lokacin da yake wankewa fara dama ya fara wankewa sannan ya ebe ya tsunta mana ya wanke hannun zuwa ku'i zuwa nan yana wankewa sannan da hannunsa na hagu yana wankewa da ya haka sannan sai sake karkata kaskon ya sake zubawa da ya zuba sannan sai sake wanke hannunsa na dama tare da na hagu din na dama yana wanke na hagu yana wanke na dama amma daman yake farawa sannan kuma yana tsede ya tsunta ya sake yin haka yayi haka har sau uku sannan ya sake zubawa a hannunsa na dama sannan sai ya zuba a bakinsa wato sai ya zuba ruwan a cikin bakinsa ya rage sauran ruwa kaɗan sannan sai ya shaƙa a hancinsa mana ya zuba ruwa wannan ruwan da ya karkato zuwa ya zuba a bakinsa sannan ya shaƙa a hancinsa da sauran ruwan cikin da ya zuba a cikin bakinsa da ya shaƙa sannan kuma sai ya fashe sannan sai ya kurkure bakinsa bai sa yatsa a cikin bakinsa ya yi haka ba sai dai kawai ya kurkure ruwa a bakinsa sa yatsa aya yi ne kafin a fara alwala kafin a fara alwala sai ka ɗauko aswaki in kana da shi sai ka goge bakinka da shi ko kuma ka sa yatsa in tana da tsafta ka goge bakinka da ita ka abunan kafin ka fara alwala amma da ya fara alwala bai sa yatsa a cikin bakinsa a cikin wannan ruwan da ya sa bakinsa ba doka da ya zuba ruwan ya kurkura ne ko ina a cikin bakinsa sannan kuma ya shaƙa hancinsa da wannan sauran ruwa din sannan kuma ya face fastan shaka wastan sara sannan sai ya shaƙa sannan sai ya face kamar yadda hadisi yake tabbatarwa wannan sahabbai ne suke kewaye da shi suna kallo sannan ya sake yin haka ya kurkure bakinsa ya shaka hancinsa ya fati sai da ya haka har sau uku da yayi haka sannan sai ya sake zuba ruwa a hannunsa na dama da ya zuba a hannunsa na dama sannan sai ya zuba a fiskansa malamai suka ce a wannan gurin ne ake gwama niyyar yin alwala wasu malamai kuma suka ce a ana yin niyyar alwala ne daga lokacin kawai da mutum ya tashi zai yi alwala wannan shine abun da Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya tafi wani wasu kuma suka ce ana yin niyyar alwala ne daga lokacin da aka zo za a fara amma an Abuna Usman radiyallahu ta'ala anhu yayi niyyar alwala a lokacin wanke fiska saboda haka Usman radiyallahu ta'ala anhu ya zuba ruwa a fiskansa tun daga mafudan gashin kansa shine tsawon fiska har zuwa kasan haɓarsa sannan daga kunne zuwa kunne shine fadin fiska ma'ana sai ya wanke sosai sannan ya sake zuba ruwa ya sake wankewa ya sake zuba ruwa ya sake wankewa sai da ya haka har sau uku sannan sai ya sake zuba ruwa a hannunsa na dama sannan sai ya kwaranyo shi sannan ya biyo da hannunsa na hagu yana wankewa sai da ya zo har gwiwan hannu tare da cewa yana tsefe yatsunsa a wannan tsefe yatsu a wannan lokacin wajibi ne ya fi ƙarfi sama da wajen lokacin fara alwala in mutum bai tsefe yatsu ba lokacin da yake wanke hannu zuwa gwiwan hannu akwai matsala a alwalansa sannan kuma sai mutum ya wanke har yatsunsa har samar yatsu ne kar mutum ya ɗauka cewa tunda ruwansa a hannunsa yana jike ya wanke tun ɗazu iya ku'i ɗin nan da ya wanke wannan ya isa masa don haka in yana wanke hannu in ya zo iya nan kawai ya isa bai isa ba in mutum ya zo iya nan ya bari bai wanke nan ba alwalarsa ba ta yi ba don haka sai ya sake wanke hannu har nan sannan kuma sai ya ƙefe yatsunsa ɗaya bayan ɗaya haka ya yi ya wanke sau uku hannayensa sannan hannunsa na dama sannan ya wanke hannunsa na uku na hagu a bisa wancan sifa ɗin shi ma sau uku sannan sai ya ɗebo ruwa abunan ya zuba ruwa a hannunsa sai ya haɗa hannunsa ya shafi kai gaba ɗaya Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya shafi kai gaba ɗaya ya tafi da abunan da shafan kai ɗin sai da ya je ila kafahu har ƙeyansa ƙarshen inda gashinsa yake tare da cewa gashinsa ya kwanta amma da ya zo kawai iya nan sai ya tsaya sai dai da zai dawo ya ɗago gashin ya biyo da shi ya sake dawowa da shi lokacin da ya dawo wannan ruwan da ya shafi kayi ya je dawo ɗin da su ne kuma sai sa yatsunsa a cikin kunnuwansa ya sa suka shiga zurfin kunnuwansa amma bai wanke har cikin kunne ba iya inda ake hangowa kawai sannan da nan gefe shi kuma ya sake shafansa sannan da bayan kunne nan ma ya shafe shi wannan tariqatul ittisal ya tabbata a wannan sifa ta alwalan Usman bin Affan amma akwai tariqatul infisal ya tabbata a sifar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ga manzon Allah yayi to aljam'u bainal adilla as-sahiha aula min at-tarjih idan an samu jam'i tsakanin dalilai guda biyu wanda suke ingantattu to yafi a hada sun yafi ma'ana akwai tariqul ittisal akwai tariqul infisal a alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka rawaito tariqul ittisal shine in mutum yayi shafan kai yaje ya dawo to ba sai ya sake zuba ruwa a hannunsa ba sai kawai da wannan ruwan da ya shafan kai din sai ya shafa kunnuwansa wannan shi yafi cancanta domin mafi yawan sahabbai da suka sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka fi amma akwai tariqul infisal shine bayan yayi sannan kuma sai sake zuba ruwa sai sake shafan kunnuwansa ma'ana bayan yayi shafan kai ba na wannan shafan kai din ne yayi shafan kunnuwa da shi ba sai dai sake zuba ruwa wannan tariqul infisal ne wannan an samu lalle wani ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwalarsa da haka don haka wannan ya tabbata tunda ya tabbata an samu an yi shikenan za a iya yi amma yin wancan shine yake sannan tukunna bayan yayi wannan sai kuma wanke kafa annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya wanke kafa sau uku mana yana wanke kafa din daga saman kafa sannan nan ma yana zuba ruwa yana wankewa yana gogewa da kafafuwa abunan da hannuwansa na abunan da hannunsa na hagu yana zuba ruwa ko kuma suka ce ya halatta in kasko mai budadden baki ne inda ya gama wanke abun kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin Maimunata radiyallahu ta'ala anha da take sifanta wankansa da alwalansa tace ya karkata ya wanke hannunsa sau uku amma daga nan sai soma tsoma hannunsa a cikin kaskon to wannan ma yake nuna kaskon alwala ma in mai budaden baki ne in an karkata an wanke hannu to za a iya tsomawa kafa ita ma wallahi mai kimara zamu kwatanta ta
Okay, go ahead.
Hey, that you're going to go on number.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa haka yana zuba ruwa daga saman kafa nan sannan kuma yana tsaye ya tsunta yana wankewa ya biyo har nan da yayi haka sau daya wasu sahabbai suka ce bayan ya kawo nan idan sau kulul gurra kamar yadda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah ya tsara shine ya wuce idan sau din ya dora shi zuwa nan sannan wasu sahabbai suka ce sai sake ƙara zuba ruwan ya wanke yana mai sake tsefewa ya kawo zuwa nan sannan ya sake zuba ruwan yana mai wankewa ya kawo zuwa nan yayi haka sau uku suka ce ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafansa sau daya a wani lokaci ya wanke kafansa sau biyu a wani lokaci ya wanke kafansa sau uku a wani lokaci saboda haka wannan shine wa arjulakum ilal ka'bayn wato ku wanke han abunan kafafuwan ku ilal ka'bayn a bisa fahimtan sashin malamai masu tafsiri ilal ka'bayn ma'al ka'bayn wato ma'ana a wanke hatta idon sawu din a wanke shi don nan zaka ga sai mutun ya haura idon sawu kadan kuma haka Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yayi sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haura idon sawu bayan ya gama wannan alwalan sai ya ce wa sahabbai ya kalle su gaba ɗaya shi Uthman bin Affan ya ce musu ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah da idona in sahabi ya ce ra'aitu wannan hadisin ya fi ƙarfi sama da sami'tu kuma sama da qala rasulullah kuma sama da fa'ala rasulullah kai kuma in sahabi ya ce sami'tu ya fi a ce qala ko fa'ala rasulullah sannan in sahabi ya ce sami'tu sai aka samu wani kuma ya rawaito wani abu wanda yayi karo da wannan alhali wancan sahabi ne to koyawa kan bi wancan ba a yi haka kuma in sahabi ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah da ido na ɗaya daga cikin sahabbai ya faɗi wannan sai wani mutum ya kawo wani aiki sabanin wanda wannan sahabin ko da ba a samu a duniya wani sahabi ya rawaito ba sai shi ɗaya kawai amma ya ce ra'aitu kuma yana daga cikin sahabbai to sai aka samu ko da duk duniya ne suka taru suka kawo wani abu wanda yake contradict ko kuma yake karo da wancan abun da sahabin ya ce ya gani to maganar mutanen duniya watsar da ita ake a dau maganar wannan sahabi saboda me shi sahabi baya ƙarya sahabi an riga an gama yadda da shi sika ne ba kai ka yadda da shi ba Allah ne ya yadda da shi to tunda Allah ya yadda da shi to maganar sa hujja ce kawai to shi yasa in sahabi ya ce ya gani to balle kuma a cikin sahabban ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin kuma manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ma'ana ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin guda hudun nan in aka rasa wani abu daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da ya ga ya dace in ya fada ya zama addini ila yawmil qiyamah wannan falalan su daban ce a cikin al'umma to ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin ne yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a yayi alwala sai ce nahwa wudu'i hada malamai da suna fassara wannan gurin Sheikh Muhammad al-Mukhtari Sheikh Muhammad al-Mukhtar Ash-Shankiti rahimahullah hafizahullah ta'ala yake cewa nahwa ya fi siga na mubalaga wajen kwatanta tamkar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi wannan alwala wajen iya kokarin kamantawa yace ya kamanta shi sai ya amfani da kalmar nahwa yadda irin wannan alwalan haka na ga manzon Allah kai sai da aka ce abun da yake bambanci kai tsakanin a ce alwalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam irin yadda yayi din wato don kai ba manzon Allah bane yayi sallallahu alaihi wasallam shi sai ya amfani yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ido na yayi alwala nahwa wudu'i hada irin kwatankwacin wannan alwala din fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yayi alwala wa man tawadda'a nahwa wudu'i hada wanda duk yayi alwala irin wannan alwalanta wa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla yayi salla wa lam yuhaddith biha fa salla rak'atayn wa lam yuhaddith bihima nafsuhu yayi salla rak'a biyu ko makamancin haka sannan bai yi tsaya yana maganganun duniya a cikin zuciyarsa ba gufira lahu ma takaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubi wannan shine a takaice kai mun ba da misali da alwalan Usman radiyallahu ta'ala anhu da ya misalta wa mutane ko ya kamanta musu alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka alwala shine wa arju lakum ila alka'baini wanke kafafuwa zuwa ka'bai wa in kuntum junuban fatahharu insha Allah in Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da ruwan mu na raye wallahi ta'ala بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wanda ya ga mace kamata ya tambaya don ya bashi hujja don gaskiya mai itikafi zai karanta alqur'ani ko hadda ko tilawa ko takara ya halatta gare shi idan mutum yana cikin itikafi yana so yayi kokarin haddace wani abubuwa saboda ya samu faraga na zama a cikin masallaci na wasu lokuta to zai iya kokarin haddacewa yana iya sawa kansa ma kafin ya fito daga itikafin nan insha Allah sai ya haddace ko izu kaza ko sura kaza ko aya kaza ko kuma safa kaza wanda ya halatta gare shi haka mai itikafi zai iya yin hadda wallahi ta'ala akai din
san da yayin da shi da yin nan ba
na
to kuma na shi shi kuma na shi shi ana da kula da wani ne to shi ne ne shi ne shi ne
itikafi gaskiya ne za a dawo da gajin aiki ko ba za a dawo ba jita-jita ne ko ba haka ba mu jita-jita muka yi taji za a yi yajin aiki za a yi yajin aiki sai muka ga an yi yanzu kuma ana jita-jitan za a dawo a yaya ne menene wannan duka yawanci jita-jita ne sai dai in masu yin yajin aiki ne suka zo suka ce mana za su dawo ranka ba to wannan sai abuna saboda haka ba ma dora abunan bayani akan jita-jitan da ya jiyo kuma sannan in mutum ya shiga itikafi maganan an dawo daga strike ya fito bace taso ba sai dama in itikafin sa kwanakin da ya yanka dama watakila har sun cika kafin a dawo din sannan kuma koda jarrabawa yake in dai riga shiga itikafi to ba zai karatu wani abu banda alqur'ani ambaton Allah salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sallah ba ko ana jarrabawa ne ba maganan za a dawo daga yajin aiki ba ko ana tsakiyan jarrabawa ne in dai yace ya shiga itikafi to abun da zai yi a itikafi sune wa'incan abubuwa ne na ibada in kuma ya koma karance karancensa na wasu abubuwa to itikafin sa ya bace kawai sai ya fita a masallaci ya je ya samu inda ake irin wannan karatu amma in dai shiga itikafi wajibi ne wancan abun zai yi wallahu ta'ala a'lam
kinyar
wannan ya danganta da irin mutanen gurin da kuma yadda suka tsara wa kansu. Amma yin ta da last week da rashin last week wannan babu wani alaka, ba ƙarin lada don an yi da last week, ba rage lada don ba a yi da last week ba. Amma in sun san cewa mutanen gurin gaba ɗaya suna bacci, su kuma gwarazai ne, suna iya tsayuwa da daddare su yi nafilfili, wannan speaker kuma tana tada mutane ta hana su bacci, to gaskiya kar su yi da last week shi yafi alkhairi gare su, domin lada suke nema. Saboda haka sai su yi a cikin sirri, ba wai ana so ne mutane su ji muna tahajjud ba, saboda haka ana so ne mu yi tahajjud in an yi sa'a Allah ya karba. To in muka yi da kyakkyawan niyya sai Allah ya karba. To saboda haka kawai in mutum ya san cewa zai takurawa wa'ensu ya hana su bacci, domin tahajjud lokacin bacci ne, lokacin bacci ne a ka'ida. Wani ba shi da lafiya ba zai ma iya yin ibada ba, wani ba ya samu ya yi bacci sai a wa'innan awowi, wani ya sha magani saboda an ce ya sha magani a wannan lokacin don ya yi bacci. In bai yi bacci ba saboda muryarka da yake ji, wataƙila ya tashi da safe cikin wani irin hali, ka ga abin da ka yi akwai haƙƙinsa a ciki. To saboda haka a yi mura'atin irin wannan abubuwa gaskiya. Yawa in guri ne babban masallaci wanda yanzu kamar nan za mu iya, in ana yi da last week wataƙila ba zai damu mutane da yawa ba, saboda nan kamar a gefe yake, ko kuma wani masallacin jima wanda yake gefe ko makamantansu. Amma masallacin da ke tsakiyan gidaje, da ke tsakiyan gari, to wannan a lura in duk makwabta sun zo gurin kuma sun yadda a ci gaba da sa last week don suna amfanuwa kuma suna jin daɗi da karatu, wannan shi kenan, an yi ittifaƙi a kan haka, ba cuta ba cutarwa. Amma ko mutum da in akwai cutar da shi to a ji tsoron Allah cikin wannan. Amma sallan farilla ka ga wannan ita lokaci ne na sallah, ba wani abu ne. Amma tahajjud ba lokacin sallah ne na kowa ya fito ya yi sallah ba, sai wanda yake da ikon yi. Da yawa wasu ba su da lafiya, wasu sun tsufa, wasu sun abun nan, ko ba sa iya hutawa sai a wannan lokaci. To don haka mu yi abin da za mu yi duka dai don neman ya lada a gurin Allah tabaraka wataala. Allah ya taimake mu. Idan mutum ya yi sallah a farkon dare, ko aka yi tarawih sai aka yi shafa'i da witiri tare da shi, ko aka yi witiri tare da shi, to shikenan ba zai sake yin witiri ba kam. Amma ya samu zai iya yin sauran ƙarin nafilfili, malamai sun tabbatar da wannan, zai iya yin ƙarin nafilfili in ya ga dama, ko kuma ya samu lokaci, ko kuma ya samu dama. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi witiri sau biyu a dare da, la witirani fil layla, ba a witiri sau biyu a cikin abunan dare guda ɗaya. Saka in mutum ya yi witiri a farkon dare, in ya farka to shikenan kawai sai ya ci gaba da nafila, in ya gama nafilfili ba zai yi witiri ba. Shi yasa wasu suka ce ya halatta, wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta in mutum ya san cewa yana da tabbas zai tashi da daddare ya ci gaba da nafilfili, to in aka zo yin witiri tare da shi a farkon dare tare da wanda suka yi tarawih, idan suka yi witiri suka zauna aka yi tahiyya, in liman ya yi sallama, to in ya ga dama ya halatta gare shi sai ya tashi ya karo raka'a ɗaya sai ya yi sallama. Shikenan ya mai da ita ba witiri ba, saboda ya san zai tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ku sanya witirin ku a ƙarshen, ya zama to ƙarshen dare in yana kwaɗayin wannan. Amma in mutum yana kokonto ko zai tashi ko ba zai tashi ba, wanda ya yi witirinsa tun yanzu, in ma bai tashi ba shikenan, in bai samu yin nafila ba ma shikenan, to sai ya yi witiri tun a farkon dare, sai kuma Allah ya kaddara sai tashi kuma ya ga cewa yana da kuzarin da zai iya yin nafila, to in ya tashi ya ci gaba da nafilfili ba zai sake maimaita witiri ba, wallahu ta'ala. Okay, karatun Al-Qur'ani wajibi ne a koyi karatu a gurin malamai. Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda mana mu karanta Al-Qur'ani mu kadai ba, ko kadan ba a kiyasi a cikin karatun Al-Qur'ani, ba a kuma karanta Al-Qur'ani yanda aka ga dama. Mutum zai iya samun sabo ya samu zunubi in yana karanta Al-Qur'ani ba yadda Allah ya saukar da shi, kuma bai je yana koya ba. Amma wanda ya kasance yana koya da kokarin koya, yake yin kuskure kullum a koya yake, wannan yana samun lada. akwai lada tattare da shi a gurin Allah tabaraka wataala, har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lada biyu, ladan koya da ladan kokari da yake na karantawa. Amma ba zai zo ba zai zama kawai mutum ya zo ya rinka tada wa'i da kansa haka kawai ya bar malamai a gefe ba, alqurani ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai da malaika Jibril ya zo ya karanta da shi. Kuma ake zuwa a Ramadan malaika Jibril yana saukowa a kowane Ramadan ya maimaita karanta alqurani gurin malaika Jibril. Saka ba a kiyasi cikin karatun alqurani, mutum ya ga gurin nan ya ji cewa haka yadda ya san irin wancan ma ya wuce shi a baya ya sake yin sa irin yanda ya ga, a sai malami ya karanta wa mutum ya koya sannan yayi kokari a abin nan. Saka a daina wasa da karatun alqurani, wannan gaskiya mulahaza ce mai muhimmanci. Allah tabaraka wataala ya kiyaye mu, wallahu ta'ala a'lam. Kawai nan ‘yan uwa musulmai da suka turo, sai dai wacce aka fara karantawa wadda take a yi wa mijinta nasiha saboda neman mata, wannan a hatsari ne sosai kuma mai girma, don haka ya ji tsoron Allah, musamman ya aje mata a gida yana zuwa kuma in ya san cewa wannan abubuwa wato ma'ana matar ba ta ko wadatar da shi ko kuma abu nan, yana iya gaya mata. Yana iya gaya mata gaskiyar magana, amma wasu za ka samu suna ma iya barin matan haka kawai ba tare da alaka da su ba, saboda suna biyan bukatunsu yawanci da shashashun mata waɗanda shaidanu suke zayyana su. Shaidan yake zayyana musu a waje, a duk lokacin da ya shigo gida tunaninsa yana waje, yana tuna wata mata wacce kila mafi yawa ba ta kai rabin matarsa komai ba, amma saboda zayyanawa irin na shaidan da tunanin irin na shaidan sai zamanto wata fin yake tunawa, kuma abun bakin ciki da yake kunsawa matarsa ya zamanto a ce wasu mata shashashu yake zuwa yake ne. Na farko ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ya ci amanan wannan mata, ya ci amanan addinin musulunci, bai dace ba mutum ya wani, kuma ko yana da alaka ya ringa cewa komin sai yana cewa mantayar, to ya baya cewa mantayar a gurin mata, komin sai yana cewa mantayar, amma baya cewa mantayar a gurin mata, tunda anan kullum in ana magana akan mata ba a yadda a yi haka, kullum kuma ana ce wa mutane ya kamata a abunan a daina. Saboda haka a ɓangaren gurin mata ya kamata in dai da gaske yake sai ya zamanto nan ma ya riƙe sosai abin da ake faɗa, cewa bai halatta ba a ji abi wasu mata wanda ba na mutum ba. Daga mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa Allah tabaraka wata'ala zai kama shi ta inda baya tsammani. Kuma yiwun shashanci da ƴaƴan wasu yana sa a yi da ƴaƴansa. Zai wuya ƴaƴansa su tsira domin ƴaƴan wasu ne ya yi lalata da su. Suna da iyaye maza haka kuma shi ma zai aiki ƴaƴa. Daga bai dace ba kuma matan wasu ne yake amfani da su. Daga ya ji tsoron wataƙila a taɓa matarsa. Haka nan kuma iyayen wasu ne ya yi amfani da su. Daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana. Cewa shin mutum zai yadda a yi lalata da mahaifiyarsa, zai yadda a yi da ƴarsa, zai yadda a yi da matarsa, zai yadda a yi da ƴarsa ko ƙanwarsa, to ya yake da na wa'yansu. Ai wa'innan ɗin duk wannan dangantakar tana da su da wani. Saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya tuba. Muna fatan in har yana nan ya ji tsoron Allah ya tuba, kamar yadda ta bada shaida yawanci yana zuwa gurin nan. Saboda haka saura kaɗan ta kira sunansa, in ta kira sunansa za mu kira sunansa. Saboda haka amma dai yanzu tunda an bari a sirrance ya ji tsoron Allah. Ya ji tsoron Allah ya duba girman Allah tabaraka wa ta'ala. Ba wani zai ji tsoro ba illa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kiyaye amanar matarsa kuma ya kiyaye amanar addinin musulunci. Ya tuna ran da zai tsaya a gaban Allah yana tsirara babu wasu mata kusa da shi. In ya yi aikin alkhairi ya samu aljanna. Amma in bai yi aikin alkhairi ba zai wuya mutum yana lalata yana shashanci da wasu mata a ce kuma dai ya haɗu da hurun in. Ha, sahabbai su kame, mutanen ƙwarai su kame don suna neman hurun in. Wani ya zo shashanci yake a duniya kuma ya je ya ce shi ma ya zo gurin hurun in, ba zai yiwu ba. Farjin safawari yake yana zubar da jini da iwa a ranar tashin alkiyama a cikin wutar jahannama. Allah ya kiyaye. To me wannan ina zai ga hurun in? Saboda haka a ji tsoron Allah. Wa'innan matan mafi yawa matan da yake bi a waje ba su kai matarsa mai hankali mai nutsuwa mai imani na hibuwa kamar yadda muke tsammani wacce take so a tunatar da shi bin gaskiya. Duk wata mace da yake jin yake bi a waje sha wacce take ta biyewa shaidan wallahi zai wuya cikin abun da muke tsammani a ce ta kai matarsa komai da yake tsammani ko menene ba ta kai matarsa ba. Ya imani kawai da wannan lafuzan nata muna iya ba da shaida a nan taron cewa tana da son gaskiya cikin nahsibuha wato haka muke mata kyakkyawan zato. Saboda haka ya ji tsoron Allah ya samu mata ta kwarai wacce ba ta so ya lalace kar ya je ya lalace. Allah ya kiyaye. Dukkan sauran da suka turo suke buƙatar ƴan uwa su taya su addu'o'i da wanda ɗan uwansa yake shaye-shaye ko kuma yake wasu abubuwa wanda ba su kamata ba, da wanda yake ake jinsa bashi, da wanda kuɗi sun ɓata a hannunsa. Muna fatan Allah tabaraka wata'ala ya bashi ikon in an ce ya biya ya zama wajibi sai ya biya. Allah ya bashi ikon biya ko kuma Allah ya sa in suna da hali su gane irin uzurin da ya shiga. In dai kuɗin ya ɓata a hannunsa Allah ya sa su yafe masa. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatunsa. Wanda suke shirin jarrabawa Allah ya ba su nasara cikin jarrabawai. Wanda suka yi suke jiran abun nan natija Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su results mai kyau wanda yake zai sa zuciyarsu ta ji daɗi ta kuma kwanta da shi. Dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da shi. Masu neman makaranta Allah ya taimake su. Ko a ina suke neman makaranta Allah ya iya musu wajen samu ya kuma ba su abunan taimako wajen aiwatar da karatu ne. Wanda suke tsakiyar karatu Allah ya taimake su su samu kammalawa. Dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatunmu ya sanya alkhairi a ciki. Zuriyar mu Allah ya shiryar da su ya azurta su da haddan alqur'ani ya sauƙaƙe musu haddace alqur'ani da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Mata daga cikin su Allah ya musu katanga daga sharrin shaidan. Duk wani miyagun mutum Allah ya ba su kariya daga shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kariya daga wanda suke gaba da addinin musulunci ko suke gaba da mu. Wanda ake ci musu mutunci saboda musulunci a ko ina suke Allah tabaraka wa ta'ala ya isan musu. Allah ya ba su kariya ya ɗaukaka su. Allah ya rusa makirai wanda suke makirci wa addinin musulunci ko dare ko rana. Allah ya mayar musu makircinsu a kansu. Allah ya fahimtar da mu addinin musulunci ya ba mu ikon tsayawa a kansa. In Allah ya raya mu ya raya mu cikin musulunci. In rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya ɗaure mu muna musulmai masu imani. Iyayen mu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu kurakuransu ya haɗa mu da su a cikin aljannar Firdaus. Allah ya sa muna daga cikin da mu da su wanda Allah ya yanta a wannan dini mai albarka. Da mu da iyayen mu da kakannin mu da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya sa muna daga cikin yantattu a wannan rana mai albarka. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Shugabannin mu Allah ya ba su ikon yin adalci, su yi abun da zai zamanto amfani ga talakawansu, wanda duk yake nufin rufe dukiyar talakawa ya tsebe ya azurta kansa da kansa, Allah ya kawar da shi, Allah ya kawar da shi ya kawo wanda suke masu adalci, Allah ya sa ya ga anayi babu shi a ciki, wanda kuma yake nufin ci gaban talakawa Allah ya taimake shi, Allah kuma ya ba shi matsayin da zai zamanto ya taimaki addinin musulunci, ya taimaki talakawa. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانا هدوة تامو الله يسامونا لغتكوان ده الله ينشانسو الله يغافر كامان قرأ قلمو الله يسامو جمع رمضان منا ما سو إيماني منا تكي مسلنج الله يكرب أيوكم دموتي أتكوان واتامي البركة الله يسامونا لغتكوان ده سكداتي أتكوان واتامي البركة abun da ya saura na wannan wata cikin kwanaki masu garabata, Allah ya azurta mu da garabata mai yawa da rahama da gafara. Allah ka ba mu arziki na halal, ka buda mana cikin abun da ka azurta mu da shi. Allah ka yi mana albarka cikin abun da ka azurta mu da shi. Allah ka ba mu qana'a cikin abun da ka ba mu. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur awratina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana azwajana wa azwajana wa dhurriyyatina waj'alhum qurrata ayni lana fid dunya wal akhirah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله كبام الروان البركة الله كسكرمنا دروان سمم البركة. اللهم أسكنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.